بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين shaba koi ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 3 ga watan June 1996 mun kwana inda ya kawo faqara mai lamba ta 17 bayani akan abubuwan da suke wajibi ne akan dangi ko kuma masu jiya ko waɗanda ke zaune a wurin da mamaci ya mutu. Menene shari'ar musulunci ta wajabta musu? To an yi bayanai akan abubuwa da dama har inda ya zo bayani akan ko kuma lamba ta wawun inda yake bayani akan wajibi ne mamaci a rufe shi a garin da ya mutu. Bai halatta a ɗauke shi a kai shi wani gari ba. Mun karanto hadisi da ya kawo akan wannan matsala sai kuma asarin sayyidatina Aisha da ta ce sai malam ya ce wa lidhalika qalat Aisha lamma mata akhun laha biwadi alhabasha fa umila min makanihi ma ajidu fi nafsi aw yuhzinuni fi nafsi illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi akhrajahu albayhaqi bi sanadin sahihin. Yace to saboda wannan doka ne da shari'ar musulunci ta kafa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita, Aisha Allah ya kara mata yarda, lamma mata akhul laha bi wadi alhabasha, a lokacin da wani dan uwa na ta rasu a wani kwari na kasar Habasha, fa umila min makanihi, aka dauko shi daga inda ya rasu din, sai Aisha ta ce ma ajidu fi nafsi, nayi bakin ciki a cikin raina, wannan ainihin ba daga wajada bane, ma'ana ba daga samu bane, ba daga ijad ba, amma daga alwijdu, ɓacin rai, ma'ana raina yayi baki, raina ya ɓaci, aw yuhzinuni fi nafsi, ko kuma abin ya sa mini bakin ciki a cikin raina, illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi, na so ina ma a ce da an rufe shi a nan inda ya mutu din, ba a ɗauko shi an rabo da shi da wannan ƙasa ba ko wannan gari ba, da an rufe shi a inda ya mutu. Akhrajahu al-Baihaqi بسند صحيح الامام البيهقي يفتد wannan ainihin hadisi ko wannan asari da isnadi sahihi, ma'ana a dauki mutum a kai shi wani gari, to wannan shari'ar musulunci ta hana. Amma in a kwariyar garin ne fa, komai nisan makabarta aka dauke shi aka kai shi wannan a cikin garin ne an yi daidai, amma a kwariyar garin, a ma'ana a fitar da shi daga kwariyar garin, to wannan bai halatta ba. Wa qala an-nawawi fi al-adhkar, الامام النووي فدي اتكي لتاف انشاء الاذكار يأتي واذا اوصى بان ينقل الى بلد اخر لا تنفذ وصيته فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون وصرح به المحققون. الامام النووي يأتي واذا اوصى بان ينقل الى بلد اخر, idan mamaci ya yi wasiya lokacin da zai rasu cewa a ɗauke shi a kai shi wani gari a binne shi, la tunaffadhu wasiyyatuhu, ba za a zartar da wannan wasiya ta shi ba, fa innan naqala haramun, domin a ɗauki mutum daga wani gari a kai shi wani gari a rufe shi haramun ne alal madhhabi sahih, a bisa madhhabi mafi inganci ko kuma mai inganci. Al mukhtar, wanda yake shine zababbe, alladhi qalahu al aktharuna, wanda da shi mafi yawancin malamai suka bada fatawa, وصرح به المحققون, كما malamai masu kokarin tabbatar da gyaran addini suka fito kallar suka yi bayani akan haka. Saboda haka ko kai wasiya cewa in ka mutu a kai ka gari kaza a rufe ka, ba za a zartar da wannan wasiya ta ka ba. Zayun, an yubadira ba'dhum liqada'i daynihi min malihi walau ata alayhi kullihi fa illam yakul lahu malun فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث. يأتي أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله idan mamaci ya rasu sai wani ya gaggawa ya biya bashin da ake bin wannan mamaci daga cikin dukiyar shi mamacin, kamar dan shi ko wani dan uwan shi sai ya dibi dukiyar shi mamacin ya biya wa mamacin bashi. Walau ata alaihi kullihi, ko da dukiyar za ta kare gaba daya sai a biya bashin da ita gaba daya. Magada sai su gaji hakuri da kuma addu'a ga mamaci, ba za su gaji kudi ba kenan. Fa in lam yakul lahu malun, idan ya zama mamacin bai da dukiya fa wadda za a biya bashin, fa ala daulati, sai gwamnati ta biya, an tu'addi anhu, sai gwamnati ta biya, ma'ana sai a tafi wurin mai anguwa kenan ko, sai je sai a ce mai anguwa wane ya rasu babu ana bin shi bashi, iyalin shi ba abin da za su ci da sauransu, sai ainihin ya biya, ko ba shi ne gwamnati ba? To amma kuma sun ce ba ruwansu da addini. A'a, ba sun ce ba ruwansu da addini ba? Sun ce ba ruwansu da addini ko? To tunda suka ce ba ruwansu da addini, in dai mu kuma da gaske muke wajibi ne mu dauke wilayar mu gaba daya da su. Gida in ka siya ka je ka sheda mai anguwa, in ka je ka sheda mai anguwa, ma'ana shi ya ce ba ruwan shi da addini, kai kuma ka ce da ruwanka da shi. Mun fahimci wannan? To in mun ce su ne gwamnati to za a yi haka, in kuma ba su ne gwamnati ba to ba abin da ya hada mu da su kenan, shikenan sai musulmi su rinka hukunci tsakanin malaman su da limaman su. Allah ya shiryar da mu. To shine yake cewa fa'ala ad-dawlati an tu'addi anhu in kana jahida fi qada'ihi, wajibi ne sai gwamnati ta biya mishi in yi kokari wajen ya biya ya kasa. Fa in lam taf'al, idan gwamnati bata aikata haka ba, ma'ana in gwamnati bata biya mishi ba fa, wa tatawwa bi zalika ba'dhum jaza, aka samu wani ya tsaya ko ya bugi kirji akan cewa zai biya mishi wannan bashi, ya halatta in wani ya biya mishi bashi din. Akwai mas'aloli waɗanda yake ya halatta in wani ya maka a matsayinka na mamaci za su sauke maka nauyi. Akwai mas'alolin da yake kuma sai ɗanka wanda yake jininka ne idan ya maka wannan mas'alar, ko kuma wanda yake ubanka ko uwarka, sannan wannan abin zai zama haƙƙin ya saraya. Za a zo za a tattauna waɗannan mas'aloli insha Allah. Yace wa fi zalika ahadith, akwai hadisai akan haka. Al-awwal, hadisi na farko, an Sa'd bin al-Atwal radiyallahu anhu, daga Sa'd dan al-Atwal Allah ya kara mishi yarda, anna akahu mata wa taraka 300 dirham, wa taraka 300 dirham, wa taraka iyalan, qala fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, qala fa qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallama, إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه, فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة, قال أعطها فإنها محقة, وفي رواية صادقة, أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد, وساق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي الأول حديث نفرقون الذي ذم هجة تجوانا مسألة عن سعد بن الأطول رضي الله عنه, daga Sa'd dan al-Atwal Allah ya kara mishi yarda, sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, anna akahu mata, dan uwan shi Sa'd din ya rasu, wa taraka 300 dirham, ya bar dirhami 300, dirhami 300, wa taraka iyalan, kuma ya bar iyali mata da yaya, qala shi Sa'd yace fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, sai ne nufin in ciyar da waɗannan dirhami 300 ga iyalin mamacin. Qala Sa'd ya ce fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi ya ce da ni, inna akhaka mahbusun bidainihi, dan uwanka fa an tare shi daga shiga aljanna saboda bashin da ake bin shi, fadhhab faqdi anhu, ka je ka biya mishi wannan bashi tukuna, fadhhabtu faqadaitu anhu, sai na tafi na je na biya mishi wannan bashi, ثم جئت سأن النداور من زن الله قلت يا رسول الله سنتي يا من زن الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة جنا بيا باس سكن دعكي بنش غبا دعا 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 دع
sai dai dinari biyu wata mata ta da awarsu tace tana bin shi dinari biyu walaysat laha bayyina kuma ba ta da hujja ba ta da sheda akan cewa tana bin shi qala sai annabi yace a'tiha ka je ka baiwa wannan mata waɗannan kuɗi fa innaha muhiqqa ta cancanci waɗannan dinari guda biyu da tace tana bin shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sadiqa wannan mata tana da gaskiya to ash-shahid anan shine gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai gaggawa a biya ainihin wato bashin wannan mata da bashin sukan da ake bin wannan mutum har wata tazo tace ai tana bin shi kaza manzon Allah yake ai gaggawa a biya ta tana da gaskiya mahallin shahid a ciki shine mamaci ana gaggauta biya mishi bashi ne da so samu ne mutum yana mutuwa kafin a fara maganar wanka da likafani a fara maganar suwa ke bin shi bashi amma yanzu aka sako wannan abin sai mutane su ce kun ji ana bikin lahira wasu suna na duniya kuma wannan ainihin rashin biyan bashi din nan zamu zo gashi mun fara ji gashi wani an tare shi daga samun aljannar da ya cancanta ya samu amma an tare shi daga samun wannan rahama din saboda ana bin shi bashi zamu zo kuma nan karar zamu ji wani kuma ba a daina mai azaba ba sai da aka biya bashin kuma ma'ana ba zunubai ne suka sa ake mishi azaba ba a wannan bashin kawai da ya mutu da shi to dan Allah daidai ne a je a rufe mutum ma ana bin shi bashi tukuna ba daidai ba ne to shine mahallin shahir kenan anan to wannan mata da tazo tace tana bin wannan bashi annabi yace a biya tana da gaskiya malamai suka ce ko dai ya zama dama annabi yana da wani dalili da ya gane cewa wannan mata tana bin wannan mutum bashi ko kuma wahayi ne Allah ya mishi akhrajahu dan duk matsalar da kai kare na za a yi wa annabi wahayi za a iya mishi wahayi akan ta akhrajahu ibn majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 82 wa ahmad da imam ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 136 sa'annan kuma ya ƙara fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 shafi na 7 wal bayhaqi ma fitar da shi a cikin as-sunan a cikin mujalladi na 10 shafi na 142 wa ahadu isnadaihi sahih daya daga cikin isnadai na wannan hadisi sahihi ne ma'ana hadisin yana da isnadi guda biyu daya cikin biyu sahihi ne wal akharu shi kwa daya isnadin mithlu isnad ibn majah irin isnadin ibn majah ne to albani bai bayyana matsayin isnadin ibn majah ba shine na biyu din kenan sai ya ce wasahahu al-busiri fi zawaid al-busiri ya ainihin wato inganta shi a cikin zawaid na ibn majah wanda malam ahmad malamin taqakumasi ya yi ta hakikin shi sai dai ya lal'asaf a kashin gaskiya wannan ta hakiki ne muhillun an qa'ida al-ilmiyya wannan ta hakiki gaskiya malamai sun ce da yin shi gwamma barin shi ma da ma ba a yi ba don madadin littafin ya gyaru kuma sai aka bata shi yana nan ana sai da shi juz'i hudu zaka gani zawaid ibn majah malamai sun yi ta akan shi saboda duk abin da ba fannin ka ba sai kamata ka kutsa cikin shi ba mu kuma kasashen mu kowa san zaka zo ka rayu baka taba jin abin ma da ake kira ilimin hadisi ba to dan haka ko ka girma ka zama babban malami wannan fa bai sa ka san ilimin hadisi ba to abin da ke faruwa kenan yanzu za ta yi bawa na babban malami ya kafa hujja da hadisi kaza bai san ilimin hadisi ba wata tatsuniya ce yake karantowa bai sani ba to saboda haka yaje ya dauki wannan littafi ya zo ya shiga cikin abin da yake yafi karfin shi to shi yasa malamai na salaf duk sun yi ta akan shi cewa wannan ta hakiki da shi gwamma ma da ma bai yi ba da yafi alkhairi shi yasa yanzu ana can akwai wani salafi yana can yana sake ta hakikin shi a kasar Sham ta hakiki wanda zai zama a ilmance za a yi siyasa yan Najeriya a dage a karatu ba haka ba sai ka haɗu da ɗan ƙasar waje ko Bature ko Balarabe ko India ko Pakistan kana nan ka shekara 40 kana karatu sai ka je ka ga duk tatsuniya ka gama ɓata lokacinka ashe dubban kaura ka sani baka san komai ba fi dinillahi wa salatuka batilatu wa siyaqul hadith yace lafazin da aka kawo na hadithin war riwayatu thaniya da kuma riwaya ta biyu shine na ƙarshe din nan da yace wa fi riwaya sadiqa dinnan lil bayhaqi a cikin riwaya bayhaqi aka samu wannan wahiya wa ziyadatu li ahmad fi riwayatin da wannan riwaya ta biyu da sauran ainihin wato ƙare-ƙare waɗanda aka samu inda ya zo da cewa ainihin wato fa zahabtu fa qadaitu anhu thumma ji'tu da kuma inda yake fa zahab duk wannan in kaga abinda albani yake nufi da riwaya a cikin wannan littafin shine asalin doran hadisin. In an samu riwaya wadda za ta zama ta biyu, za ga ya kewaye ta a kausi mai doro. Idan kuwa ziyada ce, za ga ya kewaye ta a kausi ba mai doro ba, mai kwana biyu sama da ƙasa. Ita yake nufi da ziyada. Mai doro ɗin kuma ita yake nufi da riwaya ta biyu ko riwaya ta uku. Mun fahimci wannan ko? Kowane littafi ka ɗauka na Albani, sai ka ga yadda ya biya rubuta littafin a wata ƙa'ida ta rubutun hadisi. Ka san rubutun hadisi, shi kanshi littafin hadisin za ka rubuta, malaman hadisi suna da hanyoyi. To kowane littafi Albani sai ya bi wata hanya wadda ba irin ta ya bi ba a wancan littafin nashi, saboda ƙwarewa a cikin ilimin hadisi da yi. Mun gane wannan ko? Hanyar da ya biya rubuta wannan ahkamul jana'iz daban da hanyar da ya biya rubuta littafin sifatus salah. Hanyar da ya biya rubuta sifatus salah da al-ahkam daban da hanyar da ya rubuta littafin shi jilbabul mar'atul muslima ko kuma hijabul mar'atul muslima. Waɗannan hanyoyin gaba ɗaya guda uku sun saba wa kuma hanyar da ya biya rubuta littafin shi adabu zifaf. Waɗannan hanyoyin guda hudu gaba ɗaya sun saba hanyoyin kuma da ya biya rubuta littafin shi silsilatul ahadi. Haka kowane littafi akwai yadda zai zo kuma ya rubuta shi. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Athani, hadisi na biyu a cikin wannan babi da ke nuna lallai a gaggauta a biya wa mutum bashi, an Samurata bin Jundub, daga Samura ɗan Jundub, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazatin wa fi riwayatin salla subha, falamman sarafa qala ahahuna min ali fulanin ahadun, fasakata alqawmu wa kana idha ibtada'ahum bi shay'in sakatu فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. Wannan shine hadisi na biyu wanda ke nuna wajibi in mutun ya mutu ai gaggawa a biya mai bashi, in ba haka ba kuwa wallahi ya wuce shiga uku fa. Don aka ce kana can kana shan azaba fa, ba fa shiga uku kai ba, ka shiga ba iyaka ne ma. To saboda haka yace hadisi na biyu shine hadisin da aka samu daga Samura dan Jundub. Allah ya kara wa Samura dan Jundub yarda, ko da shi'a sun ki ko sun so, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Kashiful Ghita a cikin littafin shi Aslul Shi'a wa Usuluha da Khumaini a cikin littafin shi Al-Hukumatul Islamiyya, wai suka ce riwayar sahabbai din nan waɗanda suke maƙaryata kamar su Samuratu ɗan Jundub, kamar Mughiratu bin Shu'uba, suka lissafa kamar irin su Abu Huraira, suka ce wannan riwaya bata kai daraja fuffucen sauro a gurinsu ba. Kashiful Ghita ya faɗi wannan cikin littafin shi Aslul Shi'a wa Usuluha a cikin shafi na 79, Khumaini ma ya faɗi a cikin shafi na 79 ko kuma 72. In ka je ka duba duk za ka samu baki ɗaya. To irin waɗannan hadisan, shi ya sa matsala a kan shi a wasu a ce ba matsala ce ta aƙida ba. Mutumin da ya rusa maka al-aslaini, ya rusa maka asali guda biyu da ka kafa a kansu, ya rusa Ƙur'ani, ya rusa hadisi, to yaya za a ce aƙida ba ta rabu ba? Idan ma aqida ba ta, ma'ana ba ma a yin musuluncin kenan. Idan dai har aqida ba ta rabu tsakanin mu musulmi da 'yan shi'a ba, to wallahi aqida ba ta rabu tsakanin mu ma da kiristoci ba kenan. Don kowa san kirista bai yarda da Qur'ani da hadisi ba, dan shi'a bai yarda da Qur'ani da hadisi ba, wannan Qur'ani da ke hannun mu da waɗannan hadisai da ke hannun mu ba su yarda da su ba. Shine yace to waɗannan irin hadisai, irin waɗannan kenan. Riwayar Samuratu bin Jundub da su Abu Huraira da Mughira bin Shu'ba da makamantansu, wai darajarsu bata kai fuffuken sauro a wurinsu ba. Samura ɗan Jundub, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazatin, manzon Allah ya yi wa wata gawa salla, wa fi riwayatin a cikin wata riwaya salla subha, manzon Allah ya yi salla asuba. mun gane ko kaga abin da muka faɗa maka idan wata riwaya ce sai kiwaye ta a cikin kausi ne doro ko idan aka zo kuma inda zaka ga ziyada ce sai kiwaye ta a cikin kausi ne kwana ko to shi yasa idan baka karatu ba baka san littafin albani ba ba abin da ya shafe ka da kace zaka kutsa balle kace zaka yi mishi naqadi kai waye me ka sani a duniyan nan kai kanka baka san ibadar da kake bayaya me asalinta balle wannan bawan Allah da yake gaba ɗaya rayuwar shi cikin karatun sunna ya kare ta sai zaka zo kace wai zaka yi mishi naqadi ka'idar da yake rubutun littafin shi da irin yadda yake bi na matakin ilimi wallahi in baka bi nan ba ko misala zartin ba zaka fahimci littafin shi ba har abada sai ka zo kace an kawo sabon abu kuma wallahi babu wani wanda ya rubutu wanda ya kara sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin kamar shi kowane ne wallahi kowaye kai akan wannan sai dai ka daga mishi hula akai kai dan bid'ar dan tariqa ne ko dan shi'a ne kowane iko mahasadin ahlus sunna kowa sai yayi yabo sai kuma yake to amma dai sai dai yana da zafi wajen aqida babu sassautawa babu kaza wa fi riwaya salla subha annabi ya salla asuba falam man sarafa wannan riwaya kamar taka su biyu ko wacce riwaya ta farko an ce annabi yayi salla ga wata gawa aka ce a wata riwaya kuma a salla asuba yi babu tanakudi tsakanin wannan ma'ana bayan da ya salla asuba sai aka kawo mishi gawa sai ya sallata shine kawai wannan ya bada labarin wannan ya bada labarin wannan shi samura mai riwaya wata ran yazo sai ya ce wata ran da annabi ya gama sallar gawa to ya matso da abun kusa kenan wannan lokaci ya ce wata ran da annabi ya idar da salla asuba mun gane to sai da aka yi salla asuba sai aka zo aka yi sallar gawa sannan sai falam man sarafa qala da annabi ya idar da sallar asuba din ko da ya idar da sallar gawa din sai ya ce aha huna min a ma'ana lokacin da ya gama wannan ainihin salla ta asuba sai ya ce aha huna min ali fulanin ahadun anan wurin akwai koda mutum ɗaya cikin dangin wane ma'ana cikin dangin wannan mamaci fasakat alqaumu sai jama'a suka yi shiru ka gani wannan ita ce ziyada kenan ga tana ya kewaye ta da kausi mai kwana ko fasakat alqaumu sai jama'a suka yi shiru wa kana izabtada'ahum bi shay'in sakatu annabi in shi ya fara kawo musu magana in yi musu tambaya sai su yi shiru kaza koda sun san abu wani lokacin sai su yi shiru wata ran manzo Allah ya zo ya ce a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ku faɗa min wata iri ce jama'a suka yi shiru Abdullahi dan Umar ya sani amma yace sai ya shiru saboda dattawa kowa ya wannan yace darbejiya a ce a'a wannan yace kargo a ce a'a wannan yace cediya a ce a'a duk dattawa kowa gudun shi ya gama karewa a dawar saboda a inda baka tunani nan ne sai da gama gaba ɗaya sai suka ce ai mun baka gari annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi yace ai da dino ne to wani istishhadi ya musu an kawo nono guda ne na dabino aka ajiye da ya tsinkayi ci sai ya ce daga cikin bishiyoyi akwai bishiyar da take kamar mumini take komai nata akwai albarka tare da shi ku gaya mini madadin su kawo abun kusa wannan dabinon ne da ya ci ma'ana manzo Allah kunsanci yake koyaya sai suka kasa tunanin wannan sai suka yi ta faɗa a daji shine sai da aka tafi gida sai Abdullahi dan Umar ya ce wallahi ni na sani sai uban ya ce ai da a ce ka faɗi wannan da ya fi mun farin ciki da in samu jajayen raƙumi ni na kasa abu a ilmance ɗana ya yi ai buƙata ta yi har yanzu tutar na gidanmu ko tutar tana gidanmu har yanzu ƙwarai da gaske shi ne in ya fara magana sai su shiru fa qala zalika miraran annabi ya faɗa haka so da dama salasan har so uku la yujibuhu ahadun babu wanda ya amsa mai saboda suna tsoron kada kai magana wahayi ake a ce kai an yi rijistar a wuta kai laifi saboda haka sai kai shiru fa qala rajulun sai wani mutum ya ce huwa ba gashi ga wannan mutum ko shi ya zama shi ya nuna kanshi ko kuma ya ce ga wannan mutum cikin dangin wannan da kake nema yake qala shi samura ya ce fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe kaga na hau ko fa qala rajulun na farko sai kuma fa qama rajulun an nakiratu idha uidat nakratan iqtabat at-taghyir in aka ce sai wani mutum ya ce ga wani sai kuma wani mutumin sai ya miƙe ma'ana wannan mutum na biyu da ya miƙe ba shi ne wancan da ya magana ba kenan amma da an ce fa qamar rajulu aka sa alif da lam sai a ce an nakiratu idha uidat ma'rifatan fa sarat aw kanat aynal ula sai zama in aka ce mutumin yazo, ga wani mutum yazo yana sallama da kai, kafin ka fito kana fitowa sai ka ce mutumin ya tafi, wanne ake nufi? Wanda aka baka labari na farko. To a ka'ida cikin Arabiya, idan suna yazo da ba alif da lam, sai aka sake maimaita wannan suna ba alif da lam, to na ɗayan ba shine na biyun ba. In na farko yazo babu alif da lam, ya sake zuwa irin wannan sunan da alif da lam, to ana nufin na farkon ne. To yace fa qala rajulun, da manzon Allah ya shi la su uku ba wanda ya amsa. To sai wani mutum yace huwa za, ga wannan wanda kake nema dangi ne cikin wannan ainihin dangin mamaci. Qala, sai shi samura yace fa qama rajulun, sai kuma wani mutumin ya miƙe daban da wancan kenan ko, ya jurru izarahu, yana jan kwarjallan shi, min mu'akharin nasi, daga ƙarshen mutane sai ya taso, ma'ana kwarjallan nashi ko ya zuba ƙasa ne yana jan shi yana tattare shi haka. Fa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce da wannan mutum da ya miƙe, ma mana'aka fil marratayn al-ulayni an takuna ajabtani, me yasa karo biyu da na kira baka amsa ba sai a hawa na uku? Amma inni lam unawwih bismika illa li khairin, babu abin da yasa ne shela da sunanka hannane ne ka sai dan alheri ba sharri bane. Unawwih, daga sauti, daga naka samu anniyaha, kuka, an gane wannan ko? Inna fulanan li rajulin minhum, sai yace lallai wani, annabi yana nufin wani mutum daga cikin dangin wannan da ya miƙe din wanda ya mutu, ma'surun bidainihi anil janna, an kare shi saboda bashin da ake bin shi, an hana shi shiga aljanna. Fa in shi'tum, in kun so ku dangin shi, fafduhu, ku fanshe shi daga azaba da yake ciki. Wa in shi'tum, in kuma kun so, fa aslimuhu ila azabillahi, ku sallama shi yaje tashan azaba Allah saboda bashi da ake bin shi. Sai samuratu yake, fa law ra'aita ahlahu wa man yataharrawna amrahu, da a ce kai da nake ba labari kaga dangin wannan mutum da waɗanda suke jibinta al'amarin shi, qamu faqadaw anhu, suka tashi marmaza suka biya mai bashi, hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay'in, har sai da aka samu babu wanda ke neman wannan mutum da wani bashi na wani abu. Da kai mamaki irin gaggawar da ka gani, ma'ana da kaga irin yadda da annabi ya faɗi wannan, da jama'a suka tashi cikin gaggawa a biya wannan mutum bashi, da kai mamakin saurun su. Me mahallin shahid anan? Ashe bashi in mutum ya rasu gaggawa ake a biya shi, in ba haka ba za ka ji gashi zamu zo mu karanta. Wani annabi ya ce sai da aka biya mai bashin tukuna fatar shi ta huce daga zafin azaba. Allah ya kiyaye. Shi yasa kullum annabi ya salla sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjali, sai ya ce wa min al-ma'sami wal maghrami. Allah ka raba ni da azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa. Allah ka raba ni ainihin da fitinar dajjal. Allah ka raba ni da duk hanyar da za ta ja in saba maka. Allah ka raba ni da taurin bashi ko kuma cin bashi din ma gaba daya. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi fil mujallad ath-thani safha ar-rabi'a wa ath-thamanun, a cikin ayat wa ath-thamanin, a cikin shafi na 84 a cikin juz'i na 2. Wal nasa'i, da kuma nasa'i, tambihi akan sunan nasa'i, na taɓa mana ba a cewa nisa'i, wasu suna kuskure suna ainihin cewa nisa'i ba daga annisa'u bane, daga annasa ne sunan anguwar su ne annasa'u, shi kuma sai zama annasa'iyyu, nasaba zuwa ga wannan gari. A cikin juz'i na 2 shafi na 233, wal hakim, da kuma al imamu hakim, a cikin al mustadrak. Al-Imam an-Nasa'i yana da littafai biyu, akwai As-Sunan al-Kubra, akwai kuma Al-Mujtaba. A lokacin da ya As-Sunan al-Kubra din katuwa ce ta kai yadda littafin yake 10 haka, ta kai mujalladi 10. Sai sarkin garin su sai ya kira shi ya ce duk abin da ka rubuta nan sahihi ne, sai ya ce a'a, sai ya ce to ware mana sahihan. Shine sai wannan As-Sunan al-Mujtaba wanda ke hannunmu. Shi yasa sai sa mata Al-Mujtaba, zababbiya ko tatacciya ko tatattu daga cikin wancan. To wancan As-Sunan al-Kubra din ana nan ana tabba'a ta, ba mu sani ba ko an karasa buga ta yanzu, amma dai ana nan ana tabba'a ta gaba ɗayanta din. Wannan kuma Al-Mujtaba din ita ce take hannun mutane wadda As-Sindi da kuma As-Suyuti suka yi sharhi. Sai dai Sunan an-Nasa'i a ƙashin gaskiya bai samu sharhi yadda ya kamata ba har zuwa yau. Sindi yayi sharhin shi dan takaitacce kamar ta Aliki yanzu za a ce a zamanance, haka Al-Imam As-Suyuti shi ma. To amma akwai wani salafi wani almajirin Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wani saurayi, wani mutumin kasar Masar, dan shekara 30 zuwa 30 da wani abu, yana nan yana sharhin shi din, sunan shi Abu Ishaq Al-Athari, wani matashi ne malam Allah ya bashi ilimi, barakallahu fi ilmihi. To yayi yana nan yana wannan sharhin, muna roƙon Allah kafin ya dauki ran shi, Allah ya sa ya karafa shi. Wal Hakim, haka al-Imam Hakim shi ma ya kar yayi ainihin ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na biyu na Al-Mustadrak, shafi na 25 zuwa 26, wal Baihaqi da kuma al Baihaqi a cikin mujalladi na 6, ainihin wato a cikin mujalladi na 6 ko kuma juz'i na 6, mujalladi na 4 shafi na 76, wat-Tayalisiyyu da kuma at-Tayalisiyyu. Abu Dawuda guda biyu ne a cikin malaman hadisi shahararru, akwai Abu Dawuda at-Tayalisi, akwai Abu Dawuda as-Sajistani. Abu Dawuda as-Sajistani shine wannan da yafi shahara, wanda kowa yafi sani. Mun gane wannan ko? Shi littafin shi shine As-Sunan. Wannan littafi nashi shine ainihin a cikin mujalladi biyu juz'i 4. To akwai Abu Dawuda at-Tayalisi, yana sama da wancan, shi malamin su Bukhari ne ma, shi kuma yana da littafi al-Musnad, shi kuma mujalladi 6 zuwa 7 ake tabba'a shi, duk da ainihin fihi rasar shi. To anan Abu Dawuda at-Tayalisi ake nufi, ba Abu Dawuda as-Sajistani ba. Fi musnadihi, a cikin littafin shi al-Musnad, lamba hadisi na 891 zuwa da kuma lamba hadisi na 892. Wakaza Ahmadu, haka al-Imamu Ahmad shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 shafi na 11 da kuma ainihin shafi na 13 da kuma shafi na 20.
Ba'dhum an ash-Sha'bi an Samura, wasu daga cikin waɗannan malamai da suka fitar da wannan hadisi sun samo shi ne ta hanyar Sha'bi, Sha'bi daga Samura. Wa ba'dhum, wasu malaman kuma a cikin nasu isnadin, adkhala bainahuma Sam'ana ibna mushannij, sun ainihin shigar da tsakanin Sha'bi sai da aka samu ainihin Sam'an. Ma'ana a cikin isnadin wasu sai kaga ash-Sha'bi an Samura, a cikin isnadin wasu ash-Sha'bi an Sam'an ibna mushannijin an Samura. Mun gane wannan ko? Wa huwa ala al-wajhi al-awwal sahihun ala sharti ash-shaykhaini kama qala al-hakim wa wafaqahu adh-dhahabi. Yace a bisa fuska ta farko shine riwayar Sha'bi din daga Samura, to wannan ainihin sai a ce isnadi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, kama yadda al-Imam al-Hakim ya fadi, kuma Zahabi ya mushi muwafaqa, haka abin yake. Wa alal wajhi thani, amma a bisa fuska ta biyu shine riwayar Sha'bi daga Sam'an, sannan daga Samura sai yace sahihun faqat, isnadin ya inganta kadai, amma ba a bisa sharadin Bukhari da Muslim ba, domin shi ainihin Sam'an ibn Mushannijin din nan ba shi daga cikin rijal na Imam al-Bukhari ko kuma Muslim, amma dai isnadin ya inganta. Ko mun fahimta wannan matsala? A dan kadan sai a tattauna ta nan. Kana son cikakken bayanin ka fahimci irin wannan sai ka je ajin mustalah zaka fahimta, ba ka ba yanzu ko an yi kanka zaka ji kamar kwangira aka dora maka. Wa riwayatul ukhra lil musnadaini, riwayoyi din nan guda biyu, ma'ana sauran riwayoyin, to waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu na sun zo ne a cikin al-Musnad na Imam Ahmad da kuma Musnad na at-Tayalisi. To waɗanne riwayoyi ne yake nufi? Shine riwaya ta farko da yake wa fi riwayatin sallat subha. An gane wannan ko? Riwaya ta farko kenan. Sai kuma ainihin wace? Sai riwaya ainihin ta biyu, wadda ita ma yayi ishara ga ita, ko kuma asalin riwaya hadisin ita ce ainihin riwayar da yake magana akan ta farko, riwaya kuma ta biyu da yake wa fi riwayatin sallat subha ita ce ɗaya riwayar. Wa ziyadatul ula wa thaniya lil hakim, ziyada din nan, karin nan da aka samu na farko da na biyu, to a cikin riwaya Hakim aka samu, wacce ce ita ce da yace fasakatul qaum wa kana idza btada'ahum bi shay'in sakatu. Riwaya ziyada ta biyu kuma salasan la yujibuhu ahadun, ita ce ziyada ta biyu. Wa kadha salisa, haka nan ziyada ta uku, wal khamisa da ziyada ainihin ta biyar, dukkan su Imam al-Hakim yayo. Ziyada ta uku da ta biyar ita ce ta uku, fa qala rajulun huwa za, ziyada kuma ainihin ta biyar ita ce inda ainihin yake cewa anil jannati fa in shi'tum fafduhu wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillahi. Walil Baihaqi as-Thaniya, Imam al-Baihaqi shi ma yayo riwaya ainihin ta biyu din, ita ce wacce wadda ainihin yake cewa salasan la yujibuhu ahadun wa li ahmad as-salisa wa rabi'a imamu ahmad shi kuma shi ya ruwaito ainihin ziyad ya ruwaito tsari na uku din nan da na hudu wanne ne na uku da na hudu shine faqala rajulun huwa za ziyada ta uku kenan ziyada ta hudu kuma faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka fil marratayn al-ulayni an takuna ajabtani sai kuma yace wa li tayalisi al-khamisa Abu Dawud at-Tayalisi shi kuma yayi ƙari na biyar din shine wanne da yace anil janna fa in shi'tum fafduhu wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillah wala huwa li Ahmad wa Abi Dawud as-sadisa da Abu Dawud at-Tayalisi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud at-Tayalisi da Sajastani su kuma sun yi wannan ziyada ta shi da shine hatta ma ahdun yatlubuhu bi shay'in mun gane wannan ku to haka in Albani ya tashi duk sai ya tattaro littafai sai tsaya duk sai karance baki daya yana yana fitar da hadisan sannan sai zo ya tattara su gaba ɗaya sai tsaro su sai hadisan su koma yadda suke asali sai zo in yayi takhriji sai ya ce amma lafazi kaza a cikin littafi kaza yake babu shi cikin littafi kaza duk sai ya ware maka shi kuma yana yana fadan lamba kana ji kawai da tijiya tashi ya aiki kawai sai ka cika cikin ka da garin kwaki zo ka ce wai ƙarya ne الثالث عن جابر بن عبد الله قال تو محل الشاهد a cikin wannan hadisi ai asarari yake ko a gaggauta a biya wa mutum bashi in kuma ba haka ba to Allah zai hana shi shiga aljanna abin fa da ake so jama'a su fahimta shine yayi ayyukan alkhairi gaba daya wanda ya cancanta daga mutuwa a saka shi aljanna amma in da bashi ba za a saka shi ba to bashi ai bala'i ne ku Allah ya kiyaye to hadisi na uku na ina inda yake cewa hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay'in ko walahu shahidun min hadith ibn Abbas rawahu at-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir ko waraqata bi sanadin da'if yace ai wannan shahidin saboda da'ifi ne dan haka ya sauke shi a kasa ba tun daga ga asalin riwaya ta inganta ko ala hajata ila da'if ba aka fa hujja da hadithin da'ifi sai jahilai as-salisu an Jabir ibn Abdullah qala Jabir dan Abdullah yace مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صائبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له ابو قتاده يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتاده يقول وفي روايه ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله انما مات امس حتى كان اخر ذلك وفي الروايه الاخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان حين بردت عليه جلده جابر يجي مات رجل وانا متو يا متو cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam فغسلناه muka yi mishi wanka وكفناه مكسامش لكفني وحنطناه كما مكسامش تراري ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز مكجي مك اجيو منزان الله شي اندا اكي اجي غاوا دون اي متا صلى عند مقام ابراهيم ورن دا ملائكه عند مقام جبريل عند ملائكه جبريل يكي زوا يتسيا ديدي نان ني كوسا دا مسلاتين النبي وجن قوفا دا اكي كيرانتا باب جبريل قوفر ملائكه جبريل to a daidai nan aka ji aka aje wannan gawa ana jiran manzon Allah ya zo ya mata sallah summa azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bis salati alaihi sai muka sheda manzon Allah cewa ya zo ya mishi sallah faja'a ma'ana muka taho tare da manzon Allah fataqatta khutan annabi ya dan taka gaba zai wuce tunda shine liman summa qala sa'annan sai yace la'alla ala sahibikum dainan me yiwa ana bin abokin naku bashi ko قالوا نعم sai suka ce eh dinarani ana bin shi dinare biyu fatakhallafa sai manzon Allah ya kauce sai ya ja da baya qala sallu ala sahibikum, yace ku yi wa dan uwanku sallah. Manzo Allah ba zai mai sallah ba tunda ana bin shi bashi. Fa qala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatada, sai wani mutum daga cikin mu ana ce mai Abu Qatada, sahabi ne, sai yace ya rasulullahi huma alayya, ya manzon Allah wannan bashi dinare biyu da ake bin shi sun dawo kaina. Faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sai manzon Allah ya rinka cewa, kaga fi'ilul muqaraba kenan, ko a Hausa akwai irin shi, ya tafi ko yana tafiya wannan ba matsala, amma sai ya dinga tafiya ko kuma ya dinga magana, wannan kalma da kake cewa dinga ai ba ita ce asalin fi'ilin ba, amma tana kusantar da fi'ilin ne da magana kawai don aka nuna yadda yake yawan maimaita maganar, sai kace sai ya dinga magana, ya dinga magana, ya dinga surutu. Wannan dinga din da kake cewa me tace? Ma'ana kana son ka kusantar da aikin ne da ainihin wannan abu da yake yi, shine kake amfani. To shine Larabawa malaman Hausa ce fi'ili ne na muqaraba. Faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, sai manzon Allah ya dinga cewa huma alayka, ka yadda suna kanka, wa fi malika, a cikin dukiyarka, wal mayyitu minhuma bari'un, ka yadda wannan mamaci ya barranta daga waɗannan dinare biyu. Wa qala na'am, sai wannan sahabi yace eh na yadda. Manzon Allah ya dinga faɗan haka, shi kuma sahabin yace ya yadda. Fa salla alaihi, sai manzon Allah ya mai salla. Faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza laqiya Abu Qatada ta yaqulu, sai manzon Allah ya zama duk sa'an da ya gamu da Abu Qatada, sai ya ce mishi ka biya waɗannan bashi. Wa fi riwaya, a wata riwaya summa laqiyahu min al-ghad, a wata riwaya aka ce kashe gari ne ma da yin wannan sallar gawa, sai ya haɗu da Abu Qatada. Wa qala, ya ce ma sana'ati dinarani, yaya dinaran nan guda biyu suka yi, an biya su ko kuwa? Qala ya rasulullahi inna ma mata ams, sai Abu Qatada ya ce jiya ai ya mutu ya manzan Allah, daga yau zuwa jiya kuma ina nisan abun. To a wata riwaya sai aka ce sai manzan Allah ya ce to ana nan ane mai azaba. Hatta kana akhira zalika, har sai da rana ta ƙarshe dai wadda suka haɗu da manzan Allah. Wa fi riwayatil ukhra, a wata riwaya daban, summa laqiyahu min al-ghad, sai annabi kashe garin da yin wannan abu, sai ya haɗu da wannan sahabi. Fa qala, ya ce ma fa'ala dinarani, yaya wannan dinare biyu suka yi, an biya su ko kuwa? Qala, sai ya ce qad qadaytuhuma ya rasulallah, ai na biya su ya manzan Allah. Qala, sai annabi ya ce al'ana ina baradat alaihi jilduhu, to a yanzu ne fa fatar shi ta sanyi saboda azabar da ake mai tunda ka biya. Ba shi a ƙasa ya ce ai bi sababi raf'il azabi anhu ba'da wafa'i dainihi, sai yanzu ne fatar tashi ta huce saboda ɗauke mai azaba da aka yi don an biya mishi bashi. Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da bashi. Akhrajahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 58, wa siyaqu lahu, lafazin da aka kawo na hadisin na shi al-Imam al-Baihaqi al-Hakim din ne, wal Baihaqi da kuma Baihaqi. So da dama ku fahimci wani abu a ilmance, idan haddara kutun ya fitar da hadisi, matukar wannan hadisi ya inganta, galibi zaka ga Imam al-Hakim ya fitar da shi. In har wannan hadisi ya inganta, su da dama za ka ga cewa kuma al-Baihaqi ya fitar da shi, saboda silsila ce. Ad-Dharqutni shi ne malamin al-Hakim, al-Hakim kuma malami ne ga al-Imam al-Baihaqi. Shi yasa an kana karatun Sunan al-Kubra, duk sanda ka ji ya ce haddathana al-Hafiz, in ka ji Imam al-Baihaqi ya ce babban malami mahaddaci ya ba mu hadisi, to da Hakim yake. Al-Hafiz Abu Abdullahi, babban malami mahaddaci, baban Abdullahi ya ba mu hadisi, to da al-Imam al-Hakim yake. Tare da cewa Imam al-Hakim malamai akwai sabani tsakanin su da shi, amma tunda Allah ya bashi ilimi ya za a yi, sai sai su karatu a wurin shi haka. Mun gane wannan ku, don yana da dan jinin shi an ci a jikin shi. A yanzu komai sai a fito a bayyana ku, saboda komai yana da zamanin shi. Li kulli maqamin maqal, kowace magana tana da lokaci, tana da wurin da za a faɗe ta. Yana da jinin shi an ci a jikin shi, ma'ana shi'a firaq ne. Akwai shi'ancin da suke gulat, ƴan isna a shari'a da makamantansu, irin shi'ar su kuma yin wadda aka kawo dakwanta Najeriya. To akwai kuma waɗanda yake su kuma shi'ancinsu kadai
na fifita sayyidina Ali ne akan Usman. To wannan an samu hatta al-Imam Abdul Razzaq mai littafin al-Musannaf yana da irin wannan akidar. Shi ma yana ganin cewa sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman daraja, tare da cewa wannan kuskure ne. In ka karanta sharhin aqidatut tahawiyya na Ibn Abil Izz al-Hanafi za ka cikakken bayani, amma wannan bai kai a kafirtar da mutum akan irin wannan shi'ancin ba. Shi yasa za ka cewa malamai suna kafa hujja da littafansu, saboda malaman hadisi su suna da adalci. Za ka gane wannan adalci idan ka je ka dauki An-Nukhba ta Ibn Hajar na ilimi na mustalah hadis, inda yake magana akan cewa ba a karɓar riwayar ɗan bid'a idan wannan ɗan bid'a ya zama yana kira zuwa ga ainihin wannan bid'a tashi. Sai al-Imam Ibn Hajar da ya zo sai ya fiɗe matsala a cikin sharhin wannan littafi, don shi ya littafin, kuma ya zo ya sharhin abin shi da kanshi, kuma ya haifi ɗa ɗan ma ya zo ya sharhin littafin. Mun gane wannan da kyau, kuto a cikin nashi sharhin Nuzhatun Nazar, sharh Nukhbatul Fikr, sai ya ce amma dangane da ƙungiyoyi na addinin Musulunci, wannan yana ƙungiya kaza, wannan yana ƙungiya kaza, matuƙar ba ya aƙidantu da aƙida ba ne wadda ijma'i ya tabbatar da cewa kafiri ba ne akan wannan aƙida. Ya ce za a karɓi riwayar shi, matuƙar ba ya kira zuwa ga ainihin bid'ar shi, ko kuma bai ruwaita hadisan da ke mara goyon bayan bid'ar shi. Amma in ya zama ɗan bid'a ne, hadisan da yake ruwaitowa suna mara bayan bid'ar shi ne kawai, ma'ana ba zai ruwaita hadisi ba sai wanda ya san zai goyi bayan bid'ar shi, ba zai ruwaita hadisi ba sai ainihin hadisin da zai mara wa ra'ayin shi baya, wannan bai halatta a karɓi riwaya a wurin shi ba. Ko kuma ɗan bid'a ne, yana ruwaita hadisai kowaɗanne iri da masu mara mai baya da masu tunkuɗa ra'ayin shi, to sai dai kuma yana kiran mutane akan wannan bid'ar tashi, to ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba. Amma in ya kubuta daga waɗannan ainihin illa guda biyu, ko da kasancewa shi ɗan bid'a, matuƙar wannan bid'ar ba ta kafirtar da shi ba, to za a karɓi ainihin riwaya a wurin shi. Shi yasa za ka samu, za ka ga akwai waɗanda za ka zo kana karatu a cikin kutubur rijal, littafan malaman hadisi, sai ka ji an ce fulanun rumiya bitashi'i, wani an jefe shi da cewa ɗan shi'a ne, amma sai ka ji malaman hadisi sun karɓi hadisin shi, ma'ana shi'ancin nashi ba irin shi'anci ne na kafirtar da su Abubakar da Umar ba. Ko mun fahimci wannan? To sai ka yi karatu za ka iya gane bid'a ta kasu ta wani fannin. Akwai wadda take al-mukaffira, wanda duk yake yin ta ta kafirtar da shi har abada, tunda ta kafirtar da shi duk wata hudda ta musulunci an yanke da shi. Akwai bid'a ghairul mukaffira, wadda bata kafirtar da shi ba, to ita muke magana. Ita din kuma in mutun ya sifanti da ita, to sai in ya cika ya ketare waɗannan hadurra guda biyu, bai riwaya hadisai masu goyon bayan shi kadai, sannan kuma bai kiran mutane zuwa ga bid'ar shi. Amma ko da bid'ar shi bata kafirta shi ba, sai zama yana kiran mutane ga wannan bid'ar tashi, ko hadisan da yake ruwaitowa sai waɗanda kadai ke mara bayan shi, ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba. Sai Ibn Hajar ya ce saboda dukkanin ƙungiyoyin musulunci kowace tana kafirta ƴan uwarta ne. Saboda haka an ce kowace tunda an kafirta ta, to kowace kafira ce a kurin kishiyarta, to riwaya wa za a karɓa kenan. Yadda ahlus sunna suke kafirta ƴan shi'a, haka ƴan shi'a suke kafirta ahlus sunna. Yadda ƴan ɗariƙa ke kafirta ƴan izala, haka ƴan izala ke kafirta ƴan ɗariƙa. To sai a dawo sai a kalli, akwai malamai waɗanda suke su munsifuna ne, muhaqqiqun, su tsakaninsu da Allah ba abin da ya shafe su, ba su goyon bayan kowane ne gaskiya ta zo kan shi, yana ƙungiyarsu ko bai ƙungiyarsu za su yabe shi, ba kowane ne ya zama bai da gaskiya ko a ƙungiyarsu yake za su ce bai da gaskiya. To irin waɗannan sai su zo su ce, to wane ya halatta a karɓi riwaya a wurin shi, wane ya halatta a karɓi riwaya a wurin shi. To irin waɗannan Allah ya kawo su da yawa a cikin addinin musulunci. To ta irin waɗannan Allah ya taimaki musulunci ya kubuta daga ainihin sharri na san zuciya, irin su al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, al-Imam An-Nasa'i, aka taho kasa su Imam Adh-Dhahabi, aka taho su Imam Ibn Abi Hatim, aka taho Abu Zur'at Ar-Razi, su Ibn Hibban, Abu Hatim da makamantan irin waɗannan, su ne wasu daga cikin a'immatul jarhi wa ta'dil, waɗanda suke suna da adalci a cikin abubuwan da suke yi. Mun gane wannan ko? Ka tabbatarwa na ɗinnan maƙiyinka ne, amma in ya faɗi gaskiya sai ka ce eh gaskiya ce, tsakaninka da Allah ka auna, kaga kai zaka iya haka? Wani tunda maƙiyinka ne, wai ko aya Qur'ani ya karanta sai ka ce a'a ba daidai bane, duk abin da to wallahi in ka faɗa haka shikenan ka zama sahibul hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu
ala ilmin wa katama ala sam'ihi wa basrihi wa man yahdihi min ba'dillah. Ha, shine Allah yake cewa baka ganin wanda ya dauki san zuciyar shi ya zama shine abun bautawar shi, ma'ana san zuciyarka ya zama kawai binta kake yi, ta zama ita ce Allahnka. To shikenan sai ga ilimi mutun yana da shi, amma sai Allah ya batar da shi kuma ya rabu da ilimin nashi. Allah ya kiyaye. Shine sai yake cewa akhrajahu al-hakim wa siyaqu lahu wal bayhaqi al-hakim, fitar da shi a cikin mujalladi na 2 shafi na 58 lafazin nashi ne haka. Al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 shafi na 74 zuwa shafi na 75, wa at-tayalisi haka at-tayalisi ya fitar da shi a cikin lambar hadisi na 1673, wa Ahmad da Imam Ahmad a cikin mujalladi na 3 shafi na 330 bi isnadin hasan, da isnadi kyakkyawa, kama qala al-Haythami, kama yadda al-Haythami Nuruddin ya fadi a cikin mujalladi na 3 na littafin shi Majmu'u Zawaid a mujalladi na 3 shafi na 39. Wasu littafan sai ga Albani bai faɗi sunan su ba, sai ya faɗi lambar, saboda kawai da an ce wane ya fitar da shi kasan littafin, saboda su suna yin karatu ne. Albani bai san ga wasu nan sun zauna a yammacin duniya rana na kona su suna ƙara duhu ba, ba su san sunan littafai ba ma. In an ce Baihaqi ya fitar da shi, shikenan a ilmancin aka ce Baihaqi ya fitar da shi aka yi shiru, to ka san a sunan al-kubra ake magana. Amma a Najeriya in ka zo kana karatu dole sai ka bayyana al-Imam al-Baihaqi yana da as-Sunan al-Kubra mujalladi 10, al-Imam al-Baihaqi yana da as-Sunan al-Sughra mujalladi 2, to a cikin kubra din ya fitar, sai ka faɗa haka. Sai an yi bayani, amma a hankali insha Allah, wallahi yadda mutanen mu suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tuntuna ka musu waɗannan ilmomin haba, ai Balarabe sai dai rinka jin an ce ga wani Bahaushe, ga wani dan Najeriya ya rubutu akan kaza, saboda su Larabawan dama suna da lalaci, su masu Albana ai ba Laraba bane, su shan shayi da cin kaji da shinkafa da air condition a mota, air condition a office, air condition a gida, ko ina kawai shikenan. Amma zaka ga cewa waɗanda ke gefe-gefe din su suka yi ta musulunci aiki, kuma har yanzu din duk waɗannan malaman da ake cewa akhrajahu wa cikin 10 da kyarkasa an Balarabe guda ɗaya, duk wancan lissafin da aka yi gaba ɗayan su babu Balarabe a ciki, sai al-Imam Ahmad. Abu Dawud ba Balarabe bane, Tirmidhi ba Balarabe bane, mun bayyana wannan da kyau ko, Ibn Majah ba Balarabe bane, Imam al-Bukhari ba Balarabe bane, to waye Balarabe? Imam Malik Balarabe ne, Imam Muslim Balarabe ne, amma sauran waɗannan su al-Hakim, Baihaqi, Tayalisi, duk waɗannan ba Laraba bane, dukkan su suna da harshe, suna da yare, suka taya kuma suka koyi larabcin, kana ganin gashi shi ma gashi Albani, shi ma ai European ne ko, a faɗi yadda suke so, Bature ne, Bature ya yi rubutu, Bahaushe kana nan da Rawani da Kandiri. Shine European ne shi ma, Albania kasar Europe ne, kai Bahaushe kuma ina naka? Ai Bature ne, ai Bature ba shi maka motar da kake hawa ba, kana ji kana isa, mun fahimci wannan? Al-Imam al-Bukhari Bature ne, dukkan su ga sunan. Mai risala ma ai ba Balarabe bane, mai Mukhtasar ma ba Balarabe bane, mai Ahlari ma ba Balarabe bane, mai Ishmawi ma ba Balarabe bane, cikin su kadai Balarabe shine mai askari da mai iziya. Duk littafan fiqhin da muke karanta a kasan nan, mai askari Balaraben kasar Iraki, mai iziya Balaraben kasar Misr, amma sauran duk baki ɗaya suna da yare, kamar yadda muke su ma ya kabila ne. Kabila ne, kabilan manzon Allah, kamar yadda mu ma muke kabila. Ko kai ba kabila bane, ka san Bahaushe ban aka ce shi kabila ne. Duk mu kabilu ne. Wa amma al-Hakim fa qala sahihu al-isnad wa wafaqahu adh-Dhahabi. Amma lan Albani yace amma Hakim sai yace wannan isnadi sahihi ne, Imam adh-Dhahabi ya mushi muwafaqa. War riwayatu al-ukhra ma az-ziyadati 'indahum jami'an illa al-Hakim. Dukkan aini wato riwaya din nan da sauran dukkan ziyada din nan da aka samu, duk malaman sun ruwaito su, sai dai Hakim ne bai yi wannan riwayar ba, illa ziyadata thaniya, sai dai kali na biyu da yace qala rasulullah innama, ko qala ya rasulullah innama mata ams, wannan ita ce ziyada ta biyu. To ita wannan riwaya fa hiya lit-tayalisi wahdahu, tayalisi ne kadai ya ainihin ruwaito ta. To wannan matsalar da ya kawo waɗannan hadisan, hadisan sun kare dangane da waɗannan da ya kawo, waɗanda suke ainihin guda uku. to abin da ya rage shine akwai mas'aloli guda biyu wadanda yake son ya tattauna sai ce tambihan ga fadakarwa guda biyu al-awwal tambihi na farko afada hadha al-hadith anna qada'a abi qatadata lid-dayn kana ba'da salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mayyit wannan hadithin na abu qatada ya nuna cewa ko riwayar jabir ta nuna cewa sai da aka idar da sallar gawan ne sannan abu qatada ya biya bashin ko ma'ana sai bayan da aka yi sallar gawan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku sannan aka biya bashin ko haka wannan riwaya ta nuna sai albani ya ce wa hadha mushkilun to kuma akwai rikici a cikin wannan magana domin faqad sah an abi qatadata ya tabbata daga abi qatada nafsihi shi kanshi annahu qadahu qabla as-salati kama sayati dhikruhu fil mas'alati al-wahida wal 50 as-safha aw fi as-safhati al-khamisa wa 80 fil faqrati ath-thaniya yace ya tabbata daga shi kanshi abu qatada kuma shi wanda ya biya bashin yace ya biya wannan bashin ne kafin annabi ya salla gawan kamar yadda bayani akan wannan zai zo a cikin shafi na 51 cikin mas'ala ta 51 shafi na 85 a cikin ainihin faqara ta 2 to amma wannan lambobin da yake fadi yana fadi a tsohon bugu din ne shi yasa in ka duba a wannan in ka duba waɗannan lambobin a ƙarƙashin wannan ainihin bugun da yake hannun mu sabon bugu ba haka za ka same su ba sai ka zo ka duba a wannan sabon bugun a cikin shafi na 111 an gane wannan ko mas'ala ta 59 shine daidai da wannan sabon bugun namu to kun gane abin da yake nufi shi Abu Qatada da ya biya bashin yace ya biya bashin ne sannan annabi ya wannan mutun sallar gawa wani kuma da ya halarci sallar gawa shine Jabiru yace a'a annabi ya biya wannan bashi Abu Qatada ya biya bashin ne bayan an yi sallar shine Albani yace to akwai rikici a cikin waɗannan maganganun biyu ko amma bari ka ji da yake shi babban malami ne ya san inda za a shiga a fita da izinin Allah sai yace fa in lam tuhmal al-qissatu ala at-ta'addud idan dai ba a dauki wannan kissa akan cewa abin ya faru so biyu bane ko fiye da biyu ko nan ya faru Abu Qatada ya biya bashin kafin a yi sallar shine ba da labari can kuma ya faru Abu Qatada ya biya bashin ga wani mamacin bayan an yi sallar shine Jabir ya ba da labari yace to in dai ba a fassara waɗannan mas'aloli a haka ba fa riwayatu Abi Qatada asah min hadith Jabir sai a ce riwayar Abu Qatada tafi inganci fiye da ainihin riwayar Jabir dama idan hadisai biyu suka yi maka karo sahihai sai kai kokarin gane zaka iya hada su to in zaka iya hada su shine wannan hanya ko dai a ce abin ya faru so biyu ne wata ran Abu Qatada da aka zo za a yi sallar gawa annabi ya ce ba zai salla ba sai an biya bashi sai Abu Qatada ya ce zai biya sai bayan an yi sallar ya biya shine Jabir ya ruwaito wata ran kuma haka ta sake faruwa annabi ya ce ba zai salla ba sai da Abu Qatada ya biya bashin sannan aka yi sallar shine Abu Qatada ya ruwaito ko mun gane to ko dai a dauki mas'ala akan haka ko kuma a yi at-tarjih a ce riwayar Abu Qatada ta fi ƙarfi dalili sanadan wa matnan ta wajen isnadi a cikin riwaya Abu Qatada babu wata illa komis kala zaratin lafiya lau take amma a cikin riwayar Jabir isnadin akwai illa ƴar kaɗan za mu zo mu tattauna ta insha Allahu wajen matani kuma sahibu shay aw sahibul baiti adra bima fi wanda yake da gida yafi kowa sanin abin da ke cikin gidan ko mai daki shi yafi sanin inda ruwa ke mishi zuba ko Abu Qatada da ya biya bashin ai ya kamata yafi kowa rike mas'alar ko fiye da wanda ya halarci ainihin ganin biyan bashin to sai a rinjayar da Abu Qatada wannan yana daga cikin qara'in hanyoyi waɗanda ake bi ake tarjihi kamar misali hadisi ibnu abbas hadisi cikin sahihul bukhari ibnu abbas ya zo ya ce manzon Allah ya ainihin auri maimuna yana aikin hajji kuma manzon Allah ya hana yin aure ana aikin hajji kuma ibnu abbas ya ce manzon Allah ya auri maimuna yana aikin hajji da a ce iya nan waɗannan hadisai biyu suka zo sai a ce to aure a aikin hajji haramun ne ga dukkan musulmi amma halal ne ga manzon Allah sai a ce khususiyya ce amma sai ita maimuna ita kanta amaryar sai ta ce annabi ya aure ta ba a halin yana aikin hajji ba shin da magana amarya da magana dan zaman daki wacce ce tafi karfi amarya to sai a ce waccan riwaya ta ibnu abbas akwai wahami a cikin ta kenan sai a aje ta gefe guda ba za a aiki da ita ba sai a aiki da ta maimuna saboda ita tafi daidai da abin da annabi kuma ya kafa doka akai
ko mun fahimci yadda ake tarjihi, to shi yasa sai ka samu malamin hadisi wannan lokacin yayi shuru haka, sai ka ce zaman banza yake yi, aiki yake maka, sai yazo ya zauna in ya fara surutu a gabanka, duk wannan tunanin shi Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa sai a dauki riwaya Abu Qatada cewa ta fita Jabir inganci, li anna fihi Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, saboda a cikin hadisin Jabir a cikin masu riwaya akwai Abdullah dan Muhammad dan Aqil, wa fihi kalamun, akwai magana akan shin ka ji malaman hadisi sun ce akwai magana akan ka, to la yanzilu hadithuka an darajatil hasan, hadisin ka zai tsaya a matsayin hasan kenan idan ba kai mukhalafa ga fiqat ba, idan kai mukhalafa ga fiqat hadisin ka ya zama munkar, ya zama ainihin munkar, ya zama shadh hadisin ka. Mun gane wannan ko? To kun ga kamar yanzu yadda ake ilimi, wannan Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil din nan da aka yi karatu kan shi yau, a matsayinka na ɗalibin hadisi sai ka je yau ka share dare kana bincike a kan shi, haka ake ilimi. Sai ka je ka ɗauki littattafan tarajim na malaman hadisi, littafin tahzibut tahzib, sai ka ɗauko ɓangaren da ke magana akan Abdullahi, sai ka ɗauko Abdullahi ibn Muhammad, sai ka ɗauko Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqil, kana nan sai ka ganshi, sai ka ji an ce maka ma ya ruwaito hadisi daga Jabir, sai ma ka ji an faɗi maka wannan hadisin. Sai ka je ka ɗauki littafan da ke magana akan suna tattauna su kuma mutane ne masu rauni kawai, Ad-Du'afa'u wal Matrukina na al-Imam ad-Darqutni na al-Imam al-Bukhari na al-Imam an-Nasa'i al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal na Ibn Adi al-Jarjani da kuma Mizan al-I'tidal ta Zahabi, duk waɗannan malamai masu mutane masu rauni suke tattaunawa. To wanka je sai ka samu magana akan wannan, amma tarihin shi, waye uban shi, waye malamin shi, ina ne garin su, ina ya mutu, yaushe aka haife shi, sai ka dauki littafai irin su Tahzibut Tahzib da kuma littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim ar-Razi. Mun fahimci wannan jama'a, shi yasa karatu ake zama ake yi jama'a, ba nadi za kai kana yawo a cikin gari ana cewa akramaka Allahu kana cewa amin ma akam. Mun fahimci wannan, wallahi wannan dattijon karatu ya tun yana saurayi, tun yana shekara 25 ya fara rubuce, yau shekarar shi 83 a duniya, manzon Allah kawai yake wa hidima, amma kai kuma baka da wanda zaka zaga sai albani, dan albanin garin ku yayi maka laifi. Wa fihi kalamun, yace a cikin game da wannan Abdullahi dan Muhammad din nan, to akwai magana akan shi, sai yace wa huwa hasanul hadis, mutum ne mai kyawun hadisi, fi ma lam yukhalif fihi, idan ya ruwaito hadisi bai saba mutanen kirki ba sai a ce hadisin shi hasan ne, wa amma ma al mukhalafa walaysa bihujja, amma in ya zama ya ruwaito hadisi shi wannan Abdullahi dan Muhammad dan Aqil ya saba mutanen kirki, to ba za a kafa hujja da shi ba. To anan ko dai a dauki hadisin cewa kissar ta kasu kashi biyu ne, in kuma ba haka ba sai a ce to riwaya shi ta zama shadza, sai al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wallahu a'lam, Allah shine shi ya fi sani, mu ma sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.